الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمشي نرانا الجمعة بقوي قوات الجمعة الثانية هجرة ما أيكي صلى الله عليه وسلم دبو ديدة تليبو ديدة أشرين دتكوس وانا كمشين ديدة أشرين دبو قوات الشدة ميلادية تدبو بيدة بقوي أتكين تفسير سورة النجم وانا مكفارة تفسير وصف آيوي دكا تكي kuma gama sharhin su ba lokaci ya mana halin nasa. Don haka yanzu za mu dawo mu fara karatu daga farkon sura domin mu dora akan waɗannan ayoyi da za mu yi sharhin su da kuma ayoyi masu zuwa insha Allah ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan najmi idza hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله مدوكاكين سلكينا تشيوا والنجم إذا هوا إنا رنطوا دا تورارو لوكا تندي يتبفاد وقو لوكا تندي يفاد ولوكا تندي يبتي ما ضل صاحبكم أبوكين زمنكو بيبتي هينيابا وما غوا بيهلكبا وما ينطق عن الهوا kuma baya furici ko yayi magana akan san zuciya in huwa illa wahyin yuha face abin da yake fada wahayi ne wanda aka yi masa shi allamahu shadidul quwa mai tsananin karfin nan shine ya sanar da shi zumirratin ma'abocin karfi da kyawan kama fastawa kuma ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la alhalin yana cikin sasanni mafiya ɗaukaka sun madana fatadalla sannan ya matso fatadalla ya zuro da jikinsa fakana ƙaba ƙausaini au adna ya zamo tamkar zira'i biyu au adna ko mafi kusanci da zira'i biyu fa auha ila abdihi ma auha sa'annan ya yi wahayin abinda ya yi wahayi zuwa ga bawansa ما كذب الفؤاد ما راى زوتيا بتاي قريا دنگنه da abin da ta gani ba afatumarunahu ala ma yara ashe yanzu za ku dora jayayya da shi akan abin da yake gani wala qadraahu nazlatan ukhra kuma haqiqa ya ganshi a wata saukar ta daban inda sidratul muntaha anan inda magariyar tukewa take inda ha jannatul ma'awa anan ne aljannar matattara take idh yaghsha sidrata ma yaghsha yayin da wani babban al'amari yake lullube wannan magariya ما زاغ البصر غني بي كركشي با وما طغى بي وجه إياكا با ولقد رأى من آيات ربه الكبرى حقيقة ياغا دقاء يوم أبنجي جنسا ما فيا جرمة kamar yadda muka faɗa daga cikin irin abubuwan da wannan sura take tattaunawa tabbatar da gaskiyar wahayi tabbatar da gaskiyar alqur'ani da Allah madaukakin sarki yayi wahayinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan sura tana bayanin yadda Allah madaukakin sarki yake aiko jibril zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kawo masa wahayi da irin halitta da Allah madaukakin sarki yayi wa jibril halitta mai ta mai ƙarfi kuma mai kyakkyawar kama da yadda idan ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama zai ba shi wahayi yakan matso kusa da shi dab da dab babu tazara mai nisa tsakaninsu wannan dan ya nuna cewa wahayi da Allah madaukakin sarki yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin tsaro da kulawa na farko mala'ika ne yake ɗauko shi mala'ikan nan kuma mai tsananin ƙarfi wannan yana nuna ba zai yiwu ba wani hatsabibin aljani ko shedani ya tara wannan mala'ika dan ya ƙara ko ya rage cikin abinda wannan mala'ika yake dauke da shi na sako sannan kuma wannan yana nuna cewa yana kusanto annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kusantowar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake gane cewa wannan jibrilu ne babu tazara tsakaninsu har da wani zai samu kafa wani hatsabibin shaitani zai samu kafa har ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani sauti ko wata kalma ko wata magana wacce ba jibrilu ne ya zo da ita ba wannan shine hikimar Allah madaukakin sarki ya gaya mana sifofin shi kansa jibril da irin karfi da Allah ya bashi da kuma yadda yake matsowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da zai bashi wannan wahayi Allah madaukakin sarki yake cewa fa auha ila abdihi ma auha sa'annan yayi wahayin abinda yayi wahayi zuwa ga bawansa ma kadaba alfuadu mara abinda zuciya ta gani bata yi ƙarya ba afatumarunahu ala ma yara ashe za ku dora jayayya da shi akan abinda yake gani wannan aya ma kadaba alfuadu mara malamai sun tattauna batun ganin Allah shin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayin da yayi isra'i ya ga ubangiji ko bai ganshi ba a yakin wannan aya Allah madaukakin sarki yana magana akan sifofin mala'ika jibril alaihi salam tun farkon aya allamahu shadidul quwa dhulir radin fastawa har inda yake cewa ma kadaba fuadu mara'a mara'a dinnan malami suka ce tana komawa ga wannan da ake magana akan sa wannan da yake ɗauko saƙo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine jibril abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda an ruwaito hadisai ko kuma riwayoyi daban-daban daga gare shi waɗanda yake batu akan fassarar wannan aya ma kadaba alfuadu ma ra'a yake cewa ra'a jibrila fi suratihi lahu 600 janah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga jibrilu a cikin surarsa da Allah ya halicce shi da ita yana dauke da fukafukai 600 sai ya karanta wannan ayar ma kadabal fuadu mara wanda yake nuna maka cewa yana fassara wannan gani da Allah yake magana akan sa da ganin jibrilu alaihi salam a wani gurin kuma a watar wayar kamar dai da yake cikin muslim a watar wayar Abdullahi dan Mas'ud sai ya karanta karshen ayar laqad ra'a karshen ayoyin laqad ra'a min ayati rabbihil kubra sai ya fassara wannan ayoyin ubangiji nashi da Allah yake magana ana maganar ganin halitta ta Jibril alaihi salam da irin girman da take da shi wanda bai taba ganin irin wannan ba haka nan ya zo cikin sahihu muslim sahih al-bukhari da sahih muslim da tirmizi ruwayar zir ibn hubaysh game da fadar Allah madaukakin sarki fa kana qaba qausain aw adna ya zan dabdashi tamkar wato zira'i biyu ko kuma mafi kusa da zira'i biyu abdullahi dan mas'ud yace ana nufin jibril alaihi salam haka nan a inda Allah yake cewa wala qadra ahu nazlatan ukhra, haqiqa ya ganshi a wata saukar ta daban. Anan ma Imam Ahmad ya ruwaito hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da wannan ayar cewa ra'aitu jibrila inda sidratil muntaha alaihi 600 janah, naga jibrilu anan magariyar tikewa a bisa halittar da Allah madaukakin sarki ya halitte shi da ita, yana dauke da fukafukai 600. A wata ruwayar da ta zo cikin musnad na Imam Ahmad da Al-Mu'jamul Kabir na At-Tabarani da sanadin da baya da laifi daga shi Abdullahi dan Mas'ud, yana cewa inna Muhammadan lam yara Jibril fi suratihi illa marratayn, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai ga Jibril cikin surar da Allah ya halicce shi da ita ba sai sau biyu rak. أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه قالوا نفركه ما أيكي صلى الله عليه وسلم ياتم بي جبريل ينونا مسكنسا أتكن سورة سدى ألا مأوك كنسلكياها للجيش دئتا فأراه سورته فسد الأفق ينونا مس سورة ألا ييش دئتا سيقى شياتك تاسا ننسما أقروا نبيكم فأنه سعد معه فإنه سعد معه حين سعد به. Karo na biyu sun tafi sama tare da Jibril yayin da ya tafi tare da shi zuwa ga Mi'raji, shi ne fadar Allah wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Abdullahi dan Mas'ud yace wannan ayar tana nufin wannan tafiya da suka yi da Jibril zuwa sama domin yin Mi'raji. A wannan lokaci Jibril ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sifarsa da Allah ya halicce shi da ita. Falamma ahassa jibrilu rabbahu aada fi surati, yayin da jibril ya ji wato ubangijinsa, ya kusanci ubangijinsa, sai ya koma cikin surarsa ta farko. Fasajada, ya fadi ya sujjada, shine fadar Allah wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, har inda yake cewa la qadra'a min ayati rabbihil kubra. Abdullahi dan Mas'ud yace ayar ubangijin sa babba ita ce khalqa jibril alaihi salam, halittar da Allah madaukakin sarki yayi wa jibrilu alaihi salam. Saboda haka Abdullahi dan Mas'ud ya fassara wannan aya da cewa jibrilu ake magana, ba ganin ubangiji ake magana a nan ba. Duk damiran da ake magana a nan ra'ahu ma yara, duk ana magana ne akan Jibrilu alaihi salam a bisa fahimta ta Abdullahi dan Mas'ud. Allah ya kara masa yarda. Sayyidatuna Aisha, Allah ya kara mata yarda, ita ma ruwayoyi sun zo daban-daban daga gare ta, tana inkari ga waɗanda suke cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi ido biyu da ubangijinsa, kamar yadda Masruq ibn al-Ajda' al-Kufi, ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran sayyidatuna Aisha, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim da Musnad na Imam Ahmad, yace na kasance a wajen Aisha sai na ce da ita alaysa Allahu yaqulu wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Masruq yace wa Aisha ashe ba Allah yana cewa ba haƙiƙa ya ganshi a sasanni mabayyani ko mabayyana, ko kuma haƙiƙa ya ganshi a wata saukar ta daban? Sai sayyidatuna Aisha ta ce da Masruq, ana awwalu hadhihi al-umma sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anha, nini ta farko cikin wannan al-umma da na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya game da wannan ayar da Allah ya ce ya gan shi, wa ka gani? Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sayyidatuna Aisha, innama zaki jibrilu, ai jibrilu ne wannan. Ta ci gaba da ce wa Masruq, lam yarahu fi suratihi allati khuliqa alaiha illa marratayn, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai taba ido biyu da Jibrilu cikin surar da Allah ya halicce shi da ita ba sai sau biyu. Rak ra'ahu munhabitan ila min as-sama'i ila al-ard, ya ganshi wani lokaci yana saukowa daga sama yana yuwa kasa. Saddan izamu khalqihi ma baina as-sama'i wal-ard, girman halittarsa da Allah ya halicce shi da ita ta rufe tsakanin sama da kasa. Haka sayyidatuna Aisha tana fassara wannan gani da Allah yake magana a cikin waɗannan ayoyi, ma kadzabal fu'adu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Sayyidatuna Aisha tana fassara wannan da ganin Jibril alaihi salam. Hakanan an ruwaito hadisai daga wajenta kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim da Musnad Imam Ahmad da sauran littafan hadisi, tana cewa duk wanda ya baka labari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa, faqad a'zama alfiryata ala Allah, yayi kage kuma ba kankani ba ga Allah madaukakin sarki. Allah yana cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir, gannai ba sa riskarsa ba sa cin masa, shi da yake cin magannai shi ne wanda yake mai tausasawa kuma wanda yake gwani masani wanda yake wai komai da sanin sa. Don haka ita tana kora wannan. Haka nan aka ruwaito daga Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin sahihu Muslim. Abu Dharr yana cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hal ra'aita rabbak, na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam nace masa shin ka ga ubangijinka, fa qala, sai ma'aiki yace dani nurun anna ara, haske ne ta yaya zan ganshi. A wata ruwaya nurun anni arahu, wato haske ne na gani ba ubangiji ba kenan. Haka nan an ruwaito daga Abu Dharr kamar yadda yake cikin tafsirin Ibnu Abi Hatim Razi. Abu Dharr yana cewa ra'ahu bi qalbihi wa lam yarahu bi aini, ya ga ubangijinsa da zuciyarsa amma ba da idonsa ba. Wannan magana ta Abu Dharr tana nan cikin Sunan An-Nasa'i al-Kubra. Ibnu Abbas shi ma ya faɗi wannan magana ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangiji da zuciyarsa a cikin sahihu Muslim ruwayar Abul Aliya daga Abdullahi dan Abbas yace game da fadar Allah ma kadzabal fu'adu ma ra'a, zuciya ba ta yi ƙarya game da abinda ta gani ba. Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, da wannan aya da tace wala qad ra'ahu, haqiqa ya gaishi a wata saukar ta daban. Abdullahi dan Abbas yace ra'ahu bi fu'adihi marratay, ya ganshi da zuciyarsa sau biyu. Akwai wasu ruwayoyi da aka ruwaito zuwa ga Abdullahi dan Abbas yayi itlaqin ganin yace ra'a rabbahu, ya ga ubangijinsa, bai kayyade ganin da zuciya ba ko da idanu, yace ya ga ubangijinsa. Malamai suka ce ruwayoyin da suka zo da kaidi su za su fassara ruwayoyin da suka zo ba kaidi. Matukar ruwaya ta inganta zuwa Abdullahi dan Abbas ya fassara ganin da zuciya, ganin zuciya, to duk inda ruwayar ta zo a take ya ga ubangijinsa, sai ka lalubo waccan ruwayar mai kaidi sai ka fassara wannan ruwayar ta kakkiya. Ibnu Kathir yake cewa amma ruwayoyin da aka ruwaito aka jingina wa Abdullahi dan Abbas da cewa ya ga ubangiji da idanuwansa, Ibnu Kathir yace wannan ba su inganta ba, kuma wannan abu ne da bai inganta daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba. Maganar Imam al-Baghawi da yayi a cikin tafsirinsa na cewa wasu jama'a sun tafi akan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da idanuwansa, ya kuma ce, wato shi Baghawi ya ce wannan magana ita ce maganar Anas, ita ce maganar Hasan al-Basri, ita ce maganar Ikrima. Ibnu Kathir ya ce wannan magana akwai abin dubawa a ciki, wato bata inganta daga waɗannan da ya jingina musu ba. bugu da ƙari ma shahararren malamin nan na aqida Uthman ibn Sa'id al-Darimi wanda ya littafin Ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah da Ar-Radd 'ala al-Bishr al-Mirrisi yana hikaitowa cewa sahabbai gaba daya sun yi ittifaqi ala annahu lam yara yana nufin lam yarahu bi 'ainihi. Ibn Taymiyyah kamar yanda Ibn al-Qayyim ya hikaito cikin Zadul Ma'ad fi hadi khair al-'ibad, Ibn Taymiyyah yana cewa fadar Ibn Abbas a wasu ruwayoyi da aka yi na cewa ra'ahu ya ganshi, wasu gurin ya ce ra'ahu bi fu'adihi. Ibn Taymiyyah ya ce wannan ba ta maganar tashi ba ta warware juna, domin ya inganta daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala, naga ubangiji na tabaraka wa ta'ala. Amma wannan magana bata kasan wannan gani ba lokacin Isra'i bane, a lokacin yana Madina, lokacin da bai samu wato suka samu bacci ya dauke su, basu samu yin sallah asubahi a lokaci ba, a lokacin wannan dare, a wannan dare a lokacin ta ba, bayan an wayi gari an yi sallah, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake labarta musu abinda ya gani cikin wannan dare a baccinsa, a cikin baccinsa. Ruwaya ce sahihiya wacce Imam Ahmad ya ruwaito ta a musnad dinsa, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta ta a cikin littafinsa as-sahiha a cikin sifili na bakwai. Yadda take a cikin musnad na Imam Ahmad daga Abdullahi dan Abbas, manzo sallallahu alaihi wa sallama yake atani rabbil laylata fi ahsani sura, ubangiji na yazo mun a cikin wannan dare a mafi kyan sura, ahsabuhu ya'ni fi an-nawm, ina tsammanin yana nufin cikin bacci. Fa qala, sai ubangiji yace ya Muhammadu atadri fima yahtasimu al-mala'u al-a'la, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shin ka san game da me majalisar koli ta mala'iku suke ja'inja? Ma'aiki ya ce qultu la, ban sani ba ya ubangiji. Fa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina tudayya, sai ubangiji ya dora hannunsa a bisa tsakankanin kafaduna har naji danshi danshinta a tsakankanin nonuwana. A wata ruwayar auƙala nahari a girjina, daga jin haka fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard, daga nan sai Allah ya tuttudo min ilimin abinda yake cikin sama da abinda yake cikin ƙasa. Thumma qala ya Muhammad hal tadri fima yahtasimu al mala'u al a'la, ya ma'aikin Allah, ya Muhammad shin ka san game da me majalisa ta koli mala'iku suke ja'in ja? Kala, a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya tumbatsa da wannan ilimi sai ya ce na'am na sani, yahtasimuna fil kaffarati wad darajat, suna yin ja'in ja ne game da kaffarori da matsayi darajoji. Sai ya saki tambayar shi wa mal kaffara, to menene kaffarorin? Sai ya ce da shi qultu, sai na ce al-mukthu fil masajidi ba'da as-salawat, zama a cikin masallatayya bayan an gama sallah. Wannan yana kankarewa mutum laifukansa, yana daga cikin kaffara. Sannan na ce da shi wal mashyu 'ala al-aqdami ila al-jama'a, tafiya akan digadigai zuwa sallar jami'i, wannan yana daga cikin kaffara. Wa iblaghu al-wudu'i fil makarih, da ainihin cika alwala, kaiwa matuƙa wajen yin alwala a lokutan sanyi, a lokutan da ake tsananin guntulo. Man fa'ala dhalika asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yawma waladatu ummu, wanda duk yayi haka zai rayu da alkhairi, ya mutu cikin alkhairi, a wannan rana zai zama ba laifi tattare da shi, an wanke shi daga dukkan laifukansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. sai ya ce da shi qul ya muhammad Allah ya ce masa ka ce ya muhammad idza sallaita in kai sallah allahumma inni as'aluka fi'la alkhairati wa tarka almunkarati wa hubb almasakin wa idza aradta bi'ibadatika fitnatan an taqbidani ilayka ghayra maftun yace idan ka gama sallah sai ka ce ya ubangiji ina roƙonka aikin alkhairatai alkhairai da barin munanan ayyuka da san waɗanda suke mabukata galabaitattu idan kuma ya ubangiji ka so ka fitini bayinka to ya Allah ina roƙonka ka karbi raina kada ka sani cikin waɗanda za a fitina yace kuma wad darajatu bazlu at-ta'ami wa ifsha'us salam والصلاة بالليل والناس نياب درجو جيكما دوان نما لأيكوس كي تتوناوا أكي شين تيادة أبنش في سبيل الله ديوا إنياء سلم أتكن كان ينقوى دكما سلا چكين داري آيائن دمتاني سكي چكين بچي وانا هديسي ينا نون چيوا مأيكي صلى الله عليه وسلم ياغا أبنججن سأم فريك شين يسا يتي رأيت ربي تبارك وتعالى ji yasa Imam Ahmad yayi gini akan wannan hadisi yake cewa na'am ra'ahu haqqan tabbas ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa fa inna ru'yal anbiya'i haqqun ai mafarkin annabawa gaskiya ne wala budda amma babu inda Ahmad Imam Ahmad ya taba cewa ra'ahu bi aynai ra'si ko ra'ahu ya qadatan babu inda ya taba fadar haka don haka wasu malamai suke cewa ba a kore mafarkin ubangiji mutum yayi mafarkin ya ga ubangiji wannan ba a kore shi amma babu wani wanda zai yi da'awar ganin ubangiji a nan duniya bayan ga abinda ake fada game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya bayyana shi yace ya ga Allah ido da ido wannan zindigi duk wanda zai faɗi haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa i'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu ku sani ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu ma'ana sai a ranar gobe kiyama anan ne kamar yadda Allah ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira to a wannan rana ne Allah zai huwa cewa muminai waɗanda ya zaɓa ba ko waɗanda mutane ba zaɓaɓɓu cikin al'umma ya huwa ce musu ganinsa subhanahu wa ta'ala amma wanda zai yi da'awar ganinsa ku ce ya gan shi a kan bishiya ko ya ce ya gan shi a ƙofar gidansa ko a ɗakinsa a zo ana tabarruki da shi a ba shi lawanin walittaka wannan gagarumin shaiɗani wannan ba gaskiya bane idan har malamai sahabbai ana ta tattaunawa game da ubangiji game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda har ma ana cewa kat babu wata riwaya da ta inganta zuwa ga wani sahabi da yace ma'aiki ya ga annabi ya ga Allah madaukakin sarki bi ainihi babu wannan riwaya ingantacciya ina kuma ga wani da zai zo ba ma cikin sahabbai ba ba ma cikin tabi'ai ba ba ma cikin atba'ut tabi'in ba ba cikin atba'ul atba' ba wanda zai zo dan baya baya kuma yace ya ga ubangiji har wani ya rubuta a cikin littafinsa as-sirrul akbar wan nurul abhar yace shi anyi isra'i anyi mi'raji da shi tsakankanin shafa'i da wutri ya yi shafa'i zai yi wutiri ɗan tsaiko ɗin nan da aka samu kawai sai ya gan shi a cikin wato halara ta ubangiji ya yi shekaru dubbinai tare da ubangiji suka tattauna da ubangiji a cikin shekaru nan kuma ya gan shi ya tsunduba cikin halara ta muhammadiya nan ma kuma ya ga kowa muhammadu ne ya shekara ɗaruruwa sannan kuma ya gan shi ya tsunduma cikin halara ta ahmadiyya ya ga kowa kuma shehu tijjani ne komai shehu tijjani ya lissafa shekarun lokacin da sun shafi shekarun na ga wajen miliyan uku ne. Ya ce da ya farka sai ya gan shi tsakankanin shafa'i da witiri ne kawai da aka yi wannan abubuwa da shi. To wannan ba gaskiya ba ne. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa afatumarunahu ala ma yara, ashe za ku dora jayayya da shi akan abinda ya gani, wato abinda yake gani, ko kafirai da kuke ja da shi akan wahayi, kuke ja da shi akan ganin Jibrilu alaihi salam, menene hujjar ku akan wannan illa jidali, ku dora jayayya da shi tare da cewa ga yadda abin ya kasance. Ba ma wannan ba, wala qadra ahu nazlatan ukhra, ya kuma gani shi ma a wata saukar ta daban. Idan kuna inkarin ya gan shi a nan duniya a yayin da yake rayuwa a tsakankaninku a doran ƙasa, kuna mamakin wannan har kuna ƙaryata shi, to bara a baku labarin da yafi wannan ban al'ajabi. Shi yasa Allah sai ya kawo wata wani bayanin, yace wala qadra ahu nazlatan ukhra, in wancan a wajen magariyar tukewa a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi isra'i, kamar yanda yazo a cikin hadisin Anas daga Malik ibn Sa'sa'a rajulun min qaumihi a cikin sahihul Bukhari, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa thumma rufi'tu ila sidratil muntaha, sannan sai aka ɗaukaka ni zuwa ga magariyar tukewa. Fa'iza bi nafqiha mithlu qilali hajar, sai na ga ƴaƴan wannan magariya kamar tulunar garin Hajar. Waɗannan tuluna sanannu ne, girmansu sanannu ne a gurin waɗanda yake wa bayani, sun san irin girman tuluna. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sifanta musu yadda ya ga ƴaƴan wannan magariya. Wa idza warahu mithlu adhanil fiyala, sai kuma naga ganyenta kamar kunnuwan giwaye. Mala'ika ya ce hadhihi sidratul muntaha, mala'ika Jibril ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce magariyar tukewa. A wata ruwayar kamar da yake cikin Bukhari da Abi Dawud da Tirmidhi, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma rufi'tu ila sidratil muntaha fara'aitu indaha nuran 'aziman, sannan aka ɗaukaka ni zuwa ga magariyar tukewa, a nan ne na ga wani haske mai girma, hasken da bai taɓa ganin irinsa ba. An kirawo ta magariyar tukewa kamar yadda ya zo cikin sahihu Muslim hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, lafazinsa yana cewa lamma usriya bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama qala intaha bi ila sidratil muntaha wa hiya fi as-sama'i as-sadisati wa ilayha yantahi ma ya'ruju min al-ardi fa yuqbadu minha wa ilayha yantahi ma yahbitu fa yuqbadu minha. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace sai ya tafi da ni, mala'ika ya tafi da ni har zuwa magariyar tukewa a sama ta bakwai. Anan ne duk abinda ake ɗaukaka shi daga sama na magana ko ayyuka ko ƙuduri na bayi wanda za a ɗaukaka shi zuwa sama, to yana tikewa ne magariyar tukewa. Sannan duk abin da ya sauko daga sama ana karɓar shi ne daga magariyar tukewa, shi ma yana tikewa da wajenta. Wannan shi yasa ake kiranta magariyar tukewa. Malamai kamar Imam Nawawi a cikin sahihinsa ya faɗi maganganu da dama wajen bayanin ambatanta ko dalilin ambatanta da magariyar tukewa. Wannan shi ne ya inganta daga Abdullahi ɗan Mas'ud marfu'an. Wasu malamai sun ce saboda a nan ne mala'iku suke tukewa, in sun je nan to sun tuke ba za su ƙara gaba ba, ko ku a nan ne arwahun nasi tantahi, a nan ne suke tukewa, a nan ne aljanna take, inda ha jannatul ma'awa, duk abin da yake sama to gaibi ne na Ubangiji, babu wanda zai yi tsinkaye a kansa sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya so ya tsinkayar da shi akan wannan. Saboda haka aka kirawo ta magariyar tikewa. Allah madaukakin sarki yace inda ha jannatul ma'wa. Wato a wannan hadisi da na Abdullahi dan Mas'ud ma'iki yace fi sama'i sadisa, tare da cewa a hadisin anan da sauran hadisai ya zo fi sama'i sabi'a. Wasu daga cikin malamai suka ce babu tufka da warwara, babu cin karo tsakanin waccan magana fi sama'i sadisa da fi sama'i sabi'a, tana yiwa asluha fi sama'i sadisa wa furu'uha fi sama'i sabi'a, tushenta ginshikinta yana nan a kafi a sama ta bakwai, amma rassanta suna can sama sama ta shida, rassanta kuma suna sama ta bakwai. Ya zo cikin wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, hadisin Anas da Abi Sa'id al-Khudri, yana cewa babu wani ganye a kanta face akwai mala'ika da Allah madaukakin sarki ya halitta akan wannan ganye. Kuma dilluha madidun wa ta'amuha lazizun wa ra'ihatu hazakiyya, inuwar ta shimfidaddiya ce, dandananta mai tsananin dadi ne, sannan kuma tana da matukar kanshi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan guri da Sidratul Muntaha, inda ha jannatul ma'wa, anan ne aljanna matattara, aljannan matattara take, inda nan Allah madaukakin sarki yake tattara rayukan bayinsa na gari waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara musu mutuwa, to anan ne ake tattara ainihin rayukansu. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, a yayin da abin da yake lullube wannan magariya yake lullube ta, abin da yake lullube ta kamar yadda ya zo a cikin hadisin da muka karanta, yake cewa ra'aitu nuran azima, wato na ga wani haske mai girma ya lullube ta. A wata ruwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga launin nuka daban-daban, wato hasken a launi daban-daban, ya ce wa ma adri ma hadhihi alwan, waɗannan launukan ne kaina ban san yaya suke ba. Girman al'amarin da yake tattare da ita shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya kawo maganarta da cewa idh yaghsha sidrata ma, ba faɗi abun ba, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, abin nan da yake lullube magariyar yana lullube ta, ba a ma faɗe shi ba saboda ya fi ƙarfin duk yadda za ka wasafta shi, ya fi ƙarfin duk yadda za a yi bayaninsa, saboda haka kawai sai aka dunkule shi aka faɗe shi cikin irin wannan salo aka ce ma yamsha, abinda yake lullube ta. A wasu ruwayoyi kamar yadda yake cikin hadisin Anas da Abi Sa'id al-Khudri a wajen Baihaqi, yana cewa Allah madaukakin sarki ya halicci wasu ƙwari na zinari waɗanda suke sauka su tashi, su sauka su tashi akan wannan itaciya. A wata ruwayar jaradin min zahab, a wata ruwayar firash min zahab, wato Allah ya yi musu, ya halicci irin ƙwaron nan da ake kira fada wuta amma na zinari. Wasu suka ce ana nufin kalarsa ta zinari, wasu suka ce to me zai hana a yi na zinarin ma, wannan ya fi ƙarfin Ubangiji ya yi, sai a yi na zinarin shi kansa. Ma zagal basaru wa ma qata, gani bai karkace ba, wa ma daga bai ketare iyaka ba. Abinda Allah madaukakin sarki ya nuna wa ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama na ganin mala'ika Jibril, da abinda ya nuna masa yayin da yayi Isra'i yazo kuma yana labarta muku abubuwan da ya gani, kada ku dauka idanuwansu sun rikici, don haka bai iya ba ku labarin yadda yake. A'a, ganinsa bai karkace ba, kuma wa ma tsaga bai ketare iyaka ba. A cikin sifar, a cikin abin da yake ba ku na sifofi, na sifofin abin da ya gani babu ragi a ciki, shine ma zagal basaru, dan lokacin da ake nuna maka abu ganinka yayi wani guri, to wani abin na iya kubuce maka. Saboda haka in ka tashi wasafta abin, labarta abin, ka iya ba da shi ba cikakke ba. Sannan wa ma daga bai yi ƙari a cikin abin da ya gani ba, wato Allah madaukakin sarki ya kore masa nukusani cikin labarin da ya bayar da kuma ƙari cikin labarin da ya bayar. لقد راى من ايات ربه الكبرى حقيقه يا غا ايوين اوبنجينسا ما فيا غيرما كرم الكبرى ككتي منيا منيا ان كتي منيا منيا بكاي تفسيري ديدي با لقد راى من ايات ربه الكبرى فعلا افعل التبديل لنا فعيلة الفعيلة الكبيره تو افعل التبديل نك نفعيلة شيني كتي فعلا كبرى كمر حسنة افعل التبديل نتا الحسنى شيسا الاسماء الاسماء الله الحسنى ان كزو فسرا وكتي سونا ين الله ما فيا كيو كذا كتي سونا الله ما سو كيو masu kyau ne kuma sun fi dukkan wani abu mai kyau kyau saboda haka zaka ce mafiya kyau in ka ce sunayen Allah masu kyau kamar ka fassara asma'illahi hasana ba husna ka fassara ba saboda haka sunayen Allah mafiya kyau to haka nan ma zaka ce min ayati rabbihil kubra daga ayoyin ubangijinsa mafiya girma wannan ma ta sa wasu malamai suka ce wannan shi kansa gudan dalili ne da su da yake nuna cewa a wannan tafiya da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi a wannan mi'raji bai ga ubangijinsa ba dan da ya ga ubangijinsa da shi ya kamata a ambata sama da ayoyi to amma sai Allah ya takaita bayanin akan ayoyinsa ba shi ba ya nuna kenan waɗannan abubuwan da ya gani su ne mafiya girman abin da ya gani don da ya ga Ubangiji zai zama shi ne mafi girman abin da ya gani ba ayoyin ba.
Abara'aitumul Lata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahul unsa تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله
to shi ne Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama maganar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da magana akan wahayin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa da yadda wannan wahayi yake sauka gare shi da matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama matsayi wanda ba kowa ne ya taka irin shi ba sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya juyo da akalan zance zuwa ga su waɗannan da suke ja in ja da annabi sallallahu alaihi wasallama suke musanta masa abin da ya faɗa ko ya ce ya gani suke yi masa musu akan wannan suna ƙaryata shi tare da bayyanar alamomi ƙarara waɗanda suke nuna gaskiyarsa cikin abin da ya faɗa su da suke yin haka a lokacin da suke irin wannan rikici da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun kuma koma sun kama wasu abubuwa na tatsuniya wasu abubuwa da ba su da asali ba su da tushe ba su da inganci sun rike su a matsayin ababen bauta suna bauta musu sun rike su a matsayin waɗanda suke tsammanin za su kusantar da su zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya jo da akalar magana akan wannan dan ya nuna cewa su suke kan bata, su suke kan hauka, su suke kan kulle da tasuniya. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi na gaskiya ne. Allah ce afara aitumul lata wal uzza, ashe ba ku ga lata da uzza ba, wa manata thalithata al ukhra, da manata ta ukun ita ma daban, alakumuz zakaru wa lahul unsa, ashe yanzu ku ne kuka keɓanta da ƴaƴa maza, shi kuma yake keɓanta da mata. Tilka idan ismatun diza, har idan abin haka yake to lalle wannan rabo ne na zalunci. In hiya illa asma'un sammaytumuha, ai waɗannan ba wasu abubuwa bane face, wasu sunaye da kuka ambata musu. Antum wa aba'ukum, ku da iyayenku, ma anzalallahu biha min sultan, babu wata hujja da take rinjayar zuciya da Allah ya saukar dangane da waɗannan abubuwa. In yattabi'una illa dhann, Allah ce ba komai suke bi ba face sha ci fadi, wa ma tahwa al-anfusu, da abinda soye-soyen zukatansu suke so. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, hakika kuma alhalin hakika shiriya ta zo musu daga ubangijinsu. Allah ce am lil insani ma tamanna, ko kuma duk abinda dan adam yake buri yana samu. Walillahi al-akhiratu wal-ula, to hakika ko kuma sannan al-akhiratu lahira, wal-ula da duniya dunna Allah ne. Wa kam min malakin fis samawati, mala'iku da dama a cikin sammai, la tughni shafa'atuhum shay'a, cetansu ba zai wadatar da komai ba, illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda, sai bayan Allah yayi izini ga wanda ya so kuma ya yarda. Allah ce afara'aytumul lata wal uzza, shin ba ku ga lata da uzza ba, ba ku ga manata ta uku ba, al ukhra ita ma wannan. Allatu suna ne na gunki, asalinsa wani dutse ne fari, katu falalan dutse ne wanda aka yi masa zane, aka gina wani daki a samansa, aka sanya labule, aka samo masu gadi suna gadinsa, aka samar da wani fili mai fadi a gaban wannan falalan dutse, wanda mutanen Taif su ne mutanen Saqif da waɗanda suke tare da su suke zuwa suna girmama wannan falalan dutse, suna alfahari da shi cewa ga Allahnsu, ga abun bautarsu, ga wanda yake musu tallafi. Suna ma sauran larabawa alfahari da wannan. Ibn Jarir yana cewa sun tsago sunan wannan lata din daga sunan Allahu, sai suka tsago Allatu maimakon Allahu, suna nuna wai mijin Allah ce, shi yasa akwai Allahu akwai kuma Allatu, wa ita namijin Allah ce. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. Ibn Abbas da Mujahid da Ar-Rabi' ibn Anas su kuma an hikaito daga wajensu suna cewa wannan Allatu din asalinsa wani mutum ne da yake kwaba garin da yake bawa alhazai idan sun zo hajji, wato yana basu su ci a matsayin taimako. Yayin da ya rasu, sai waɗanda ke tare da shi suka ce wannan bawan Allah, saboda irin hidima da ya yi wa addini, ya kamata mu riƙi butuminsa don mu riƙa tunawa da shi. Saboda haka sai suka riƙi butumin wannan latu ɗin. Daga ƙarshe tafiya ta yi tafiya sai ya zama abun bauta. Uzza kuwa ita ma in ku kula mu'annas ne na al-aziz, Allah al-aziz ita kuma al-uzza, ita ta macen al-aziz ce, ta macen al-aziz ce. Wata bishiya ce ita kuma, ita ma wanda ake bautawa a wani guri da ake kira nakhala, a nan wannan bishiya take, ana bauta mata, ana roƙon agaji a wajenta. Tana nan kamar yadda malaman sira suka ce an yi ta tsakanin Makka da Ta'ifa, Quraishawa ke girmama mata sama da kowa.
Larabawa na girma, amma Quraishawa sun fi kowa alfahari da Uzza. In kuna tunawa a yakin Uhud, lokacin da ainihin aka samu gwabzawa tsakanin musulmi da kafirai, har ya kasance musulmi sun shiga wani tarnaki, kamar yadda su ma kafiran sun shiga wani tarnaki, an kashe musulmi an kashe kafirai, a lokacin da ake cewa an kashe annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, to bayan an raba gari kafirai sun koma can inda suke, musulmi suna can inda suke. Abu Sufyan lokacin yana kafiri bai musulunta ba, yake cewa lanal uzza wala uzza lakum, mu muna da Uzza ku ba ku da Uzza. Wai yana yi wa musulmi alfahari, mu muna da Uzza ku ba ku da Uzza, mu muna da shehi ku ba ku da shehi. To shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku gaya musu, ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku amsa musu, qulu allahu maulana wa la maulalakum, ku ce mu Allah shi ne Ubangidanmu, ku ku ba ku da Ubangida. To wannan ita ce Uzza. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira ruwayar Bukhari, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa fa qala fi halifihi wallati wal Uzza falyaqul la ilaha illallah, wanda duk yayi rantsuwa a cikin rantsuwansa yace wallati wal Uzza, na rantsi da Lata da Uzza, to yayi farat yace la ilaha illallah. Malamai suka ce wannan ana nufin wato tuntuban harshe, saboda a jahiliya sun saba da zarar mutum zai rantsuwa sai ce wallati wal Uzza, sun saba da wannan harshen su, ya saba gudana da haka. Da suka shiga musulunci duk da sun san abun ba kyau, sa iya tuntuban harshe su ce wallati wal Uzza. Kamar mutumin da ya jima cikin maguzanci yana kwaran kwatsa a radu, duk abinda zai yi rantsuwa kwaran kwatsa a radu kuwa tarnatsa, saboda harshensa ya riga ya saba, ko an karantar da shi bai san san da zai faɗa ba. To in har haka ta faru gare shi, ya samu wannan tuttube, to yayi ma zai ce la ilaha illallah, ya dawo cikin hayyacinsa, ya dawo kan tauhidinsa. Ita kuwa manat, manatu salita, al manatu, wannan gunki na manat shi kuma yana wani guri da ake kira al mushallal, wanda a yanzu ana ce masa al qudaydiyya, yana nan tsakanin Makka da Madina. Mutanen kabilar Khuza'a da Aus da Khazraj su suke bauta ma wannan gunki na manat a lokacin jahiliya. Idan ma za su tafi hajji, a nan daidai da wannan gunki suke tsayawa su ɗauki niyyar zuwa hajji a gurin wannan gunki, don haka suna ganin babu wani abin da ya kai shi matsayi a gurinsu. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayan fathu Makka ya tura sahabbansa daban-daban karkashin jagorancin wasu ɗaiɗaiku akan aje a rushe waɗannan gumaka, inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aika Khalid ibn al-Walid cewa ya je ya rushe gunkin Uzza. Ya je ya samu gunkin, an yi shi da itacen magarya guda uku, ya bi su duk ya sassare. Ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam, manzo ce baka gama aiki ba, koma. Yana komawa ya iske masu gadin gurin, muridan wannan makabar abin nan, muridan wannan gurin gumaka din duk sun gudu sun hau dutse. Masu gadin gurin duk sun gudu sun haye dutse, suna cewa ya Uzza khabbilihi, ya Uzza awwirihi, ya Uzza bawwidihi. Wai sun koma suna Uzza ka ki kade shi da ransa, Uzza ki lalata shi, ki balbalta shi, ki kashe shi, ki jiga ta shi. yazo ya suna fadar haka kawai sai yaga wata bakar mace kan tabirin gitsatsa ta fito tsinara haihuwar gwani tana tauna wato haƙoranta kamar tana tauna dubi yayi kanta da takobi ya sare mata kai sai ga ta tayi tayi kone tayi bakikirin shine a lokacin yake cewa ya Uzza kufranaki la subhanaki inni ra'aytu Allah qad ahanaki yake Uzza yau fa mun kafirce miki maganar subhanaki sarki ya tabbata gare ki babu wannan mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya tozarta ki in kura za ta iya wa kanta maganin za ta yi wa kanta to waɗannan gumaka guda uku waɗanda larabawa suke alfahari da shi suna ji da su suna cewa ƴaƴan Allah ne mata don haka mu muna tawassuli zuwa ga Allah da ƴaƴansa dinnan mata ba wai dan bamu yadda akwai Allah ba ba wai dan bamu yadda shi ya halicci kowa da komai ba a muna ganin ya dan yi nisa da mu muna buƙatar mu sanya wani tsani tsakanin mu da shi don haka muka riki ƴaƴansa waɗanda muna jin mala'iku ne asalinsu mala'iku ne muka rike su muke bauta musu Allah madaukakin sarki yace afara'aytumul lata wal uzza ashe ba ku ga ra'aytum anan ta iya zama ar-ru'ya al-ilmiya ta iya zama al-basariya in ta zama al-basariya to ba ta buƙatar al-maf'ul thani afara'aytumul lata wal uzza ba ku gani da idan ku ba abinda ya faru ga lata da uzza ko kuma ta zama afara'aytum ilmiya ba ku san wannan lata da uzza da kuke riya cewa su alloli ne ba in ta zama ilmiya ce to tana buƙatar wato al-maf'ul thani afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra to ya kamata a samu maf'ul thani أفرأيتم هذه الأصنام التي تعبدونها اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى يا إيه زما مفعول الثاني إنك قد راشع بن زي تكامك جملة يا إيه زما عليكم الذكر وله الأنثى يا زما جار ومجرور سد مسد المفعول الثاني اللاتي ومناة الثالثة الأخرى دمناة تأكو إتما دير الأخرى ita ma ɗayar saboda ita ce tafi nisa a kankaninta a kan sauran sun fi kusa da Qurayshawa sun fi su kusa da Makka amma Al-Manat ta fi kusa da Madina tana da dan nisa shi yasa da Allah ya tashi ambace ta sai ya ambace ta da wannan siga duk da cewa ya hada Allata wal Uzza a guri guda ya ware Manat al-Thalitha saboda kasancewar Allata wal Uzza sun fi shahara a wurin Larabawa sama da yadda al-manat al-thalithatu al-ukhra ta shahara shi yasa Allah ya ware ta sai yace ta cikon ukun sai kuma yace al-ukhra ita ma dayar wannan kalmar al-ukhra din akwai tsokana a ciki ita ma wannan din wasu malamai suna cewa ita manata din waɗanda suke kuzuzuta su cikin larabawa suna ga kamar babu wacce ta kai ta matsayi a cikin allolinsu to shi yasa ita sai aka ware ta sannan sai aka ambace ta da irin wannan salo dan a kaskanta ta sama da sauran aka ce al-ukhra ita ma dayar ko magana kake kace wannan dayan ma ai ka san kace wana da wannan dayan shi kansa wato ka kawo shi da wata siga kaga a ciki akwai wani alama na akwai wani salo na nuna reni to shi yasa Allah ya faɗe ta da wannan siga yace wa manata thalithata al-ukhra sai Allah ya ce alakumu dhakaru wa lahu al-untha kamar Allah madaukakin sarki yana cewa kun ce waɗannan matan ƴaƴan Allah to da za a kaddara Allah yana da ƴaƴa ta'ala Allah an yakuna lahu walad Allah ba shi da ƴaƴa to da za a kaddara yana da ƴaƴa sai ya zamana ku kun keɓanta da maza shi kuma ya riƙe mata alhalin bisa ga al'adar ku ga aƙidar ku ba kwa san ku matan an yin rabo za ku yi na gaskiya ko a junanku aka ce ga ƴaƴa ku raba ga maza ga mata ba duk wanda aka kwashi matan aka jibga masa a yadda ku kuke fahimta aka dauki maza aka ba mu wani a tsakankaninku za a ce ba a yi adalci ba idan ku a junanku makhluqina ba kwa ganin akwai adalci cikin irin wannan rabo to kuma bainakum wa bainal khaliqi sai ku yi wannan rabo wannan ala fardit taslim ne an yi amfani da aqidar da suka yadda da ita dan a rushe abinda suke da awa na cewa Allah yana da tunda su ba sa san yaya mata sannan da suka tashi jingina wa yaya Allah yaya sai su suka jingina masa mata sai ya ce alakum dhakaru kuke da ɗa namiji ku kuka ke banta taqdimul jar wal majrur anan lil ikhtisas ne dan a nuna ke banta wato ku kuka ke banta da yaya maza su kuke so in an ba ku yaya mace ba kwa so wa lahul untha shi kuma sai ku jefa masa yaya mace tilka idan ismatul diza lalle wannan in har haka abin yake to lalle wannan rabo ne rabo na zalunci diza daga kalmar dazahu idza zalama aqula daza yadizu ana cewa yaduzu bil wawi bil ya'i ko bil ya'i wawi yana nufin zalunci tilka idan ismatun diza lalle wannan rabo ne na zalunci in hiya wadannan ba wasu abubuwa bane illa asma'un samaitumuha wato bayan an faɗi cewa waɗannan jingina wa Allah ƴaƴa mata akwai zalunci a ciki sannan Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga yayi ƴaƴa maza ko mata ya tsarkaka daga wannan waɗannan abubuwan da kuka riƙa a matsayin su ne ababen bautarku ba wasu bane face wasu sunaye sunaye ne kawai da kuka kirkira samaitumuha kuka basu wannan kuka ce Allatu muannas ne na Allahu wannan al-Uzza muannas ne na al-Aziz wannan Manatu muannas ne na al-Mannan kuka faɗi wannan to ai wannan duk sunaye ne da kuka kirkira ku ma an antum aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sulman Allah bai saukar da wata hujja da akan wannan kun iyadda da abinda Allah ya saukar na wahayi da Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa da shi kun kiyarda da wannan kuna ta ja'in ja da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma kun zo kuma kun rike abin da ba hujja a kai to duk wanda zai bar hujja to zai kama kamaka idan baka rike hujja ta wahayi ba baka rike hujja ta alqur'ani ba baka rike hujja ta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba to duk abin da zaka rike kuma kamaka mane san zuciya ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake ga musu waɗannan abubuwan ba su da hujja ba a saukar da hujja ba hujja abinda za a kirawo shi hujja har ya zama na yayi galaba akan abokin husuma abokin jayayya shine abinda aka saukar shi yasa Allah ya amfani da kalmar ma anzala Allahu biha min sulban in dai za a yi hujja kalmar sultan tana nufin hujjar da take da iko akan zukata wacce za ta gallabi zuciyar abokin husuma ita ce hujjar da aka saukar ba abin da yake kama kame ba ba tatsuniya ba ba mafarkai ba ba shiririta ba hujjar da aka saukar daga sama ita ce hujja alqur'ani shine hujja hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine hujja duk abin da bai ginu akan alqur'ani da hadisi ba wadanda su ne Allah ya saukar to ba hujja bane ba yadda zai zama hujja Allah ce ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja karfa ba game da wannan sai Allah ce in yattabi'una kulura da yadda ubangiji ya iltifat ana magana da su kai tsaye alakumuz zakar afara'aytumul lata wal unza wa manata thalithata al ukhra alakumuz zakar wa lahu al unza tilka idhan qismatun diza in hiya illa asma'u sammaytumuha qulu lana damiran duk ana magana ne da su kamar ga su ana cewa kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza a tsakiyar aya Allah bai kai karshen ayar ba sai aka koma kamar babu su aka ce in yattabi'una illa dhanna ba wani abu suke bi ba sai kamar Allah yana cewa ku watsar da su ku dauka kamar babu su kwata kwata dan shirme suke yi in yattabi'una ku ga ba ce in tattabi'una ba ai kamata ya ida a ce kai kake tsara maganar tunda kana tsara maganar ka saboda damiri na wanda kake magana da shi sai ka kare da haka sai Allah madaukakin sarki sai yanke maganar kad da su amma watsar da su ba waɗanda za a tsaya ana ta ce ku ce da su ba su ce su a faɗa su faɗa a'a waɗannan ku watsar da su ba wani abu suke bi ba face zatu wa ma tahwil anfus sannan Allah sai ya kawo shi a siga ta muzari in yattabi'una ba wani abu suke bi ba dan ya nuna cewa har su matukar suna kan wannan abu har su mutu zatu suke kuma duk wani wanda zai zo yayi ta shaci faɗa addini to ba komai yake yi ba zato kawai yake sai da haka Allah ya kawo shi a sigar istimrari in yattabi'una ba wani abu suke bi ba illa dhan face shaci faɗi face zato zato wanda ba zai wadatar musu da komai ba kamar yanda Allah madaukakin sarki zai ƙara nana ta maganar a gaba ta cewa zato ba zai wadatar da su komai ba Allah cewa mata hawal anfusu da abinda zukatansu rayukansu ke so wato kawai abinda suke so a ransu shi suke bi wala qad ja'ahum min rabbihim alhuda wannan shi ya fito da munin halin da suke ci wala qad ja'ahum min rabbihim alhuda kuma alhalin hakika shari'a tazo musu daga ubangiji mutumin da bai sani ba yayi barna saboda bai sani ba wannan yafi dama dama yafi kai masa uzuri akan wanda ya sani ga gaskiyar ya karanta an karanta masa ya ji an ji yadda shi amma duk da haka ya toge akan barna wannan yafi muni shi yasa Allah madaukakin sarki da ya faɗi cewa suna bin zato suna bin shaci faɗi suna bin abin da ransu yake so dan kaka saboda ba su sani bane kace to watakila da sun san inda gaskiyar take da sun bi ta Allah ya ce wala qad ja'ahum min rabbihim al-huda ai shari'a ta zo musu daga ubangiji amma duk da haka suka ci gaba suka zabi abinda yake bata ne suka zabi abinda yake zato ne Allah ya ce amlil insani ma tamanna shin ko kuma dan adam duk abinda yayi buri sai ya samu duk abinda ya gurata sai a bashi shikenan dan kun yi burin cewa waɗannan alloli naku idan kun mutu su za su tsaya muku gaban Allah duk abinda su kuka yi su za su ɗauke muku su za su shige muku gaba har ku samu shiga aljanna har ku samu yardar Allah wannan gurace-guracen da za ku yi shikenan sai Allah ta tara muku ai ba shi ya faɗa muku ba kawai saboda buri cewa wane zai cece ni wane bawan Allah ne wane zai cece ni sai kai taɓa rababiya kai ta yin abin da ta ga dama Allah ne ya saukar ya ce in ka rike shi ka kankame shi ka bi hanyar sa shikenan zai cece ka Allah ya baka wannan garanti din baka da shi amlil insani ma tamanna kuma da abin da mutum yake guri sai ya samu da dama za ka guraci abu ka kasa samu a nan rayuwarka ma ta duniya kana ga irin wannan sau nawa za ka yi ta saka abu a ranka inda abinda kowa yake guri yana samu duk da ba za mu rayu haka ba abubuwan da za mu yi ta guri sai mu yi ta samu rayuwar tamu ta zama aljannar duniya amma ga mu nan muna kunuwa abinda muke ta gurin ya ki samuwa saboda haka abin ba guri bane abin imani ne da Allah bin tafarki ne na Ubangiji Allah ce falillahi al-akhiratu wal-ula duniya da lahira duk na Allah ne shi ya mallake su shi ya halicce su shi ya mallake su shi yake tasarrufi da su shi ya ga in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati mala'iku da dama suna nan a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a cetan su ba zai wadatar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah madaukakin sarki yayi izini liman yasha'u ga wanda ya so wa yarda kuma ya yarda akwai tsarin bayani da zamu yi akan wannan ayoyi na karshe da kuma magana akan qissatul garanik wadda ake cusawa a cikin tafsirin wannan sura ko kuma a cikin tafsirin suratul mu'minin zamu yi ishara zuwa gare ta ko da ishara ce a gurguje a darasin mu na gaba insha Allah ana cewa akwai hadari yayi mana gamdakatar ya bamu dacewa Allah ya nuna mana gaskiya ce ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ce ya bamu ikon kauce mata ya bamu ikon yaki da ita wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ne akan amana